Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada, wato dysmenorrhea a turanci. A makon da ya gabata, likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa, baya, amai da sauransu. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon, Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita, sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon mara a lokacin al'ada. Shin yaya abin yake a likitance?
Babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shikenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi, dysmenorrhea kenan. Gaskiya ba haka bane. Wato idan ka duba gabaki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma, tun daga nan kai ma ka san cewa gaskiya zai yi a cewa idan mace ta yi aure. In zaki tuna, na farko jiki ne, kowa da nata. In zaki iya tunawa, na yi magana prostaglandin, wannan sinadarin da yake kaya matsayiwar tsokar mahaifa, sannan kuma na kawo wato karɓar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar, ita kanta tsokar, ya yanayin karɓar aikin yake. Wannan abun guda biyu, ai ba za a ce wai suna da ko haɗi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shikenan za a samu canji a wannan, ba ai ba zai yiwu ba, saboda halitta ce. Haka aka halitto ta, wannan ta iya yiwu ita idan jikinta ya tashi fitar da wannan prostaglandin din, zai fitar da shi da yawa, waccan kuma kadan ne. Za kuma ta iya yiwa komai kankantar prostaglandin din da ta fitar, amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karbar aikin nan na prostaglandin, wato tana da high sensitivity. So da an sake mata prostaglandin, za ta fara wannan uzawar, sai kiga tana yamutsa tana contracting, sai ai ta samun ciwon mara. To kin ga kenan wannan, ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan ba. To sannan kuma akwai wasu suna ganin cewar idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kaman canji na yanayin rayuwa, change of lifestyle kenan. So wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din. Tana da wani abin daban da ke gabanta, zai iya, amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu ba ne. Kawai dai kin san akwai wani abun da za a ce wani ya kawar da wani ko, to irin wannan ki bari dai. Idan an samu ciki, to wannan kam magana ce ta daban. Tunda akwai ciki ba za a yi haila ba, kin ga babu magana ciwon mara ko ba haka ba?
Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada, me ya kamata ta yi, ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki?
Eh to kafin a je ma tsananin, ai akwai wa'anda za ki ga ko ba mai tsanani bane, duk da haka ana samun wato rashin jin daɗi ko a ce discomfort kenan ko. To su ma ai ya kamata a je asibiti, sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake damuna, akwai magungunan da za a iya rubutawa, a ce to ga yadda za ki sha. Kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda dole sai ta sha magani ba, akwai dabarun da ake yi. Wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai dumi ko mai zafi, wato gashin mara. To wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan, ana ce mata hot water bottle kenan ko, sai a saka ta a jikin mara, sai ta ringa dan sakin zafinta a hankali a hankali. Wasu kuma a tawul za su samu su saka a cikin ruwa mai zafi dumi wanda ba zai kona fata ba, sai a matse, sai a yi ta gasawa, in ya huce a kuma sawa, in ya huce a kuma sawa, wannan yana sa a ji sauki. Sai kuma yawan shan ruwa mai dumi wanda shi kuma ta ciki ne zai aiki, zai kai yana sauka, kina sha ko shayi ne ma haka, zaki ji kin dan samu sauki. Sai kuma gyara salon rayuwa, kamar kula da lafiyar jiki kenan, cin lafiyayyen abinci, motsa jiki na yau da kullun, sarrafawa ta jiki ko ba haka ba, duk waɗannan abubuwan su ne wato lifestyle modification kenan. To waɗannan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya dan ji dadin yanayin jikin shi haka. Sannan kuma akwai waɗansu matan da sai an dan hada su da magunguna. Akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali, su ma suna yin taimako nasu bisa tsari, suna daidaita al'ada ta mace. Akwai wanda za ta ga suna samun jinin yana zuba da yawa, to su waɗannan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada, suna rage yawan zubarwar, sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara din sosai sosai. Kuma wannan in mace ta sha suna dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din, idan za a fitar da shi wannan sinadari na prostaglandin din suna dan daidaitawa, suna taimakawa sosai. Amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila, to ba zama za ta yi a gida ba, ko ita ta je asibiti ko kuma dauko ta a kawo mana ita asibiti, sai mu mata abin da ya dace. Kamar yanda na faɗa, na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa, akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji sauƙin jikinta. Idan ma a ruɗe take haka, akwai allurai da za a yi mata yanda za su kwantar mata da hankali ta dan samu sauƙi zuwa wani lokaci. Wasu za ka ga da an dan yi ta farko ko allura ɗaya haka shikenan jiki zai warware, a je a ci gaba kuma da shan magani. Wasu ma sai sun dan kwana ɗaya ko biyu a wajen mu, sannan a samu sauƙi.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaki ba masu sauraron mu da ma mata baki ɗaya kan kula da tsafta a lokacin al'ada?
Lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci, lokaci ne kuma special. To shi wannan lokaci, tunda mace tana fitar da jini, kuma kowa san jinin nan da akwai kalar shi, kuma jini ne mai maiƙo haka, saboda akwai sinadaran fat a cikin shi. Sannan kuma ga maganar yanayin wato tashin da yake yi na ƙarni da shauransu, to ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma lafiyar waɗanda muke zaune tare da su. Sai a kula, kin ga ana amfani da wannan auduga, idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu, kunzugu ko da zani haka, ko da irin tawul haka, sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba, sai a wanke shi sai a adana shi. Wasu ma za ki ga har irin wannan abin nan din zabarin turare haka suke yi mishi, to sai ki ga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar, kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake. Sai kuma wajen wankewa, kinga to idan za a wanke saboda jini ne, sai amfani da ruwan sanyi. Ruwan sanyi ba zai bari waɗannan maiƙwa-maiƙwan ya narke ba, to idan bai narke ba kaga ba zai abin da ake kira staining, wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba, sai kiga har kaya su mutu wannan dattin na staining ba zai taɓa fita ba. To sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka, tunda ana fitar da wannan jini. Wasu matan yadda na sani akwai dan kamfan da suke ajiyewa iyakacin wannan kawai dan kamfan ne wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada, sai ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi. Wayansu har kayan sawa ma, wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su, ba wai kamar uniform zai zama ba. A'a, kawai dai akwai yanayin su kayan, saboda wajen jin dadin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda bacin rana, tunda ba za ka ce ga yadda yanayin yanda rayuwar take ta jikinka, ba za ka ce wai ai haka yake ba. Yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa, yana tunkuɗowa ya babbata ka, wani lokacin kuma sai kiga taraf-taraf ne kamar an dan matse bakin famfo. To duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi, sai a kula. Sai kuma kamar yanda na yi maganar kula da lafiya, yana da mahimmanci sosai. Kin ga wannan exercise din, wato motsa jikin nan, yana da amfani sosai. Idan ke mace ce da kina yawan ciwon mara, to idan fa kina kokarin yin motsa jiki, ke kanki za ki ga ba sai kin nemi ma maganin sha ba, saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din nan. Sai ki ga koda an fitar ba za a samu matsala da yawa ba, danganta da yanayin jikinki. Sai kuma yawan shan ruwa, saboda kamar yanda na faɗa, idan mace ta zubar da jini da yawa za ta iya shiga halin da ake kira dehydration, wato rashin ruwa a jiki. Sai
sai kuma cin abinci mai kyau da dai shauran su, tunda ana ci akwai wayansu abinci cikan da idan aka ci suna fita warin sa ka yana fita ta jinin haila da shauran su, kaga wayannan a iya dan kiyayewa. Wayansu kuma zaka ji ma an ce ana so ma ka ci tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shauran su. Na san cewar abu ne wanda yake ya zama a jikin mu yake, ba ciwo bane a halittar mu ce, amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula. Yana da kyau idan mace tana da ƴa mace ta dan fara manyanta, to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftar ta da shauran abubuwa da yadda ya dace insha Allah.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ilmantu, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Allah ta wani kari a ala rawa kuji.